ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara hada mu a daidai wannan rana na 13 ga watan Ramadan shekara ta 1445 wanda ya yi 23 ga watan Mars 2024 a wannan majalisi namu da muke yin tafsiri na Al-Qur'ani mai tsarki a daidai wannan wata mai alfarma yau insha Allah za mu shiga cikin suratul baqara kamar da malam ya karanto mana wasu lokacin ayoyi guda biyar daga ciki ayoyin da suke magana akan imani musamman farko-farkon ayoyin duk suna magana kan imani da mu'minai sai kuma aje aya guda biyu za ta yi magana akan kafirai sai kuma aje 13 can gaba za su yi magana akan munafikai so kusan a haka za a ta tafiya sannan kuma za mu ga wani umarni ubangiji zai fara yi a cikin sura din umarin da ubangiji zai fara yi umarni na tauhidi don ka fahimci wato girman sha'anin tauhidi a suratul baqara sura ce wacce take da wato girman sha'ani kwarai da gaske akwai hadisai da suka zo gami da magana kan falalanta hadisai da yawa sun zo sun yi magana akan falalan kanta suratul baqara da kuma yanda take wato ceto take ba ceto ga duk wanda ke karanta ta yake karanta ta da da hakki da ta da bata hakkinta daga cikin ire-iren waɗannan hadisai akwai hadisi da ya zo a cikin sahih muslim da musnad imam ahmad da kuma sunan tirmidhi da al-kubra na imam an-nasa'i ta hanyar suhayd ibn abi salih as-samman daga baban sa abu salih as-samman daga abu huraira kicewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum quburan fa innal bayta alladhi yuqra'u fihi suratul qur'an la yadkhuluhu ash-shaytan manzon allah yake cewa kar ku mai da wato gidajen ku da kuke kwanciya kamar wani kabari sai dai a kwanta a tashi kawai lalle ku rika yin karatu a cikin gidajen naku fa innal baita alladhi yuqra'u fihi suratul baqara lalle gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa la yadkhuluhu shaytan shaytan baya shiga eh to tunda in kana karanta suratul baqara kaga malaiku za su sauko malaiku za su dinga baka wato sasan karfafan ka za su dinga baka kariya a gidan saboda haka to shaytan kuma da malaiku su kaga wato ba za a sami shaytanu ba in kaga kana karantawa shaidanu kuma sun ta maka kara kaina to watakila kai dakin ka kare kake karantawa sauran kuma dakudan ka bari ana masha eh ka san wani lokaci ana haka kaga shi mai gida shi in dakin sa ne kadai ake ibada sauran kuma dakudan ba a yi sai dai to watakila ana yau ana masha inci so in ana irin wannan kaga dole an bar ka karanta suratul baqara za ta maka wannan kariyan amma kuma yanzu an samu maliki ka zo da wani abin da zai sanya wato su malaikun ba za su baka wannan abin da ya kamata su baka ba kamar yadda aka sani kamar tamkar hadisin nan hadisin da muka sani ne na cewa duk wanda ya fito daga gidansa ya alwala ba abin da ya fito shi sai sallah to zai zama yana cikin ibada ya cikin sallah mutakar dai sallah ta fito da shi koda ko ina zarari a wajen sa hadisi aka ce malam ya hudi mutakar bai fara da wani abu ba an aka ce mutakar bai fara da wani abu ba malam su malami suka ce al ihdath anan yana magana ya kare allon nasa ya war allon nasa ta warware to malaiku kamar yadda aka sani su ma suna cutuwa daga abinda dan adam ke cutuwa so in Allah ta warware dole sai ya saba ta allon sannan za su dawo wannan addu'a da za su rika masa da kuma kariya da za su rika bashi wasu kace malami hadith shine wato kare ya zama ya fara da wani abu da zai cutar da malaiku saboda haka in mutum na karanta suratul baqara a gidansa kuma duk da haka yake ganin wasu abubuwa ba yanda yake so bace wata sai a duba a gani wataƙila a cikin gida akwai wasu abubuwa da suke yan faruwa akwai wasu abubuwa da suke dan faruwa amma lalle kamar yadda manzo Allah ya faɗa wannan abun haka yake duk inda ake yawan karanta suratul baqara to kuma shidanu ba za su rika karanta kaina a cikin gidanka ba banda wannan akwai hadisi da yake zo a cikin as-sahihain da wasu su ta hanyoyi da dama hadisi da na Usayd ibn Hudayr to sai Usayd ibn Hudayr yake cewa bainama huwa lailatan yaqra'u fi mirbadihi ana Abu Sa'id al-Khudri yake bada labari da na Usayd ibn Hudayr yake a wani lokaci yana a wani dare yaqra'u fi mirbadihi yana karatu a wajen mataskacin dabinansa inda yake shanye dabinansa ya mataskace su shine mirbad idh jalat farasuhu sai kawai yana cikin karatu din kuma sai yaga wato wannan dinsa dokin sa ko godiyar sa tana wato rangaji hankalin ta tashi ma tana wani suku wanda ba sa ta ba alhali kuma an riga an daure ta faqara sai ya kara yin karatu kuma jalat ukhra sai kuma sai ta zake yin wannan kuma haniniyan tana kara hankura ta san ta rangaji ta kamar wani abu da damunta faqara sai kuma kara karatu thumma jalat aiban sai ta kara yin wannan rangajin qala usayd sai usayd yake faqashitu an tadha yahya sai ne gudun wato wannan ita dokanya wannan godiyan kata zama ta taka mun dana yahya faqumtu ilaiha sai tashi naje wajen ita wannan godiyar saboda haka sai barkaratin kaga ya barkatin kenan fa idha mithlu dhulla fawqa ra'si sai na daga kaina sai naga kamar wasu girgije a saman kaina amthalus suruj kamar wasu fitullu suna hasi kamar wasu fitullu aradat fil jawi hatta ma araha suka dinga wato ke ta hazo suna wato yin sama har daga ba suka bace min qala sai usaid yace faqadawtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ni sammako zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullahi sai na ga nace ya manzon Allah bainama ana albarihata min jawfil layli aqra'u fi mirbadi jiya tsakar dare ina karatu a wajen mataskacin dabino na idh jalat farasi sai ga ya ba manzo Allah labarin wannan labarin to sai manzo Allah yake ce masa tilkal mala'ikatu ai waɗannan mala'iku ne kanat tastami'u ilayka sun sako suna jin karatun da kake yi ne walau qara'ta da ka ci gaba da karatu la asbahat yaraha an-nas ma tastatiru minhum da mutane sun waye gari sun ga mala'iku ido da ido ba za a saka ya musu su ba amma saboda ya daina karatun kuma sai ya zama mala'ikun sun yi sama bisu jira ba wannan kaga ba a faɗi me yake karantawa ba amma wata riwaya na Imam al-Bukhari da kuma riwaya na Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam da ya fitar da shi a cikin Fadail al-Qur'an ta hanyar Al-Layth ibn Sa'd sun faɗa cewa abin da yake karantawa a wannan rana suratul baqara ce a wannan daren suratul baqara yake karantawa to kaga wannan shine wato falala na suratul baqara ana karantawa wato mala'iku kai baka sani ba wato kila sun maka kana kai sun zagaye ka duk wasu shedanun da aka zo su hana ka sakat to duk wanda ya zo ya ga shedan kaga dole ya zaba ya juya da baya kenan to wannan shi ya sanya malamai da yawa suke cewa duk inda ake karanta suratul baqara a gida to wannan lalle zai kare mutanen gidan zai kuma kare wato mai gidan zai kare yan gidan duka daga dukkan wasu sharrin shedan saboda wannan in ana karantawa shedanu ba sa shiga sai dai kamar yadda muka gaya wannan idan ba a samu mani'i ba wannan galibi mu wani lokaci muka zo da addu'a ne sai a samu wata mani'in kuma shine mun zo da addu'a kuma sai kuma muka zo da wasu abubuwan da zai sanya su kuma mala'iku za su tarotse wataƙila inda kake karatun ka aje musu wasu hotuna duk ka rataye su wasu gumaka haka zane-zane ko wani makamacin wannan saboda haka idan suka zo za su dare ba za su tsaya ba wataƙila a gidan naka ɗakin ka kaɗai kawai kake wannan abu nan amma saboda kuna duk wasu abubuwa ne da ake yi wanda bai dace ba ila wasu kalace-kalace ake na banza kaga mala'iku ko da sun zo za su dare to wannan shi ake kira mani'i wato in mutum ya zo da wani mani'i shikenan sai mala'iku ko sun zo to ba su zauna amma idan yana yawan karantawa to mala'iku za su mai da gidan shi ya zama gidan da za su rika kare kaina kuma za su bashi tsaro kwarai da gaske akwai hadisi ya tabbata a ce musanna imam Muhammad ta hanyar Urwa ibn Zubair daga Aisha Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya ce man akhadha as-sab'a al-awwal fa huwa habr duk wanda wato ya riki surorin nan guda bakwai wanda suka fi kowanne tsawo a Qur'ani to ya zama malami wannan kaga shi baya daga cikin fa'ilan suratul baqara suratul baqara bil ijma' ta shiga cikin waɗannan surori guda bakwai suratul baqara Ali Imran An-Nisa Ma'ida An'am wannan guda shine bil ijma' duk sun shiga cikin bakwai din inda kai akai sabani shine na bakwai cikin na bakwai din wata sura ce amma dai bakara ta baka ta shiga kaga duk wanda wato ya rike ran aka ce manzo Allah da yace man akaba sab'a al-awwal wanda ya rike kankamo da bakara wato banda kankamo dai ya karanta ya haddace sannan kuma ya san ma'anarta kuma yake kokarin dan bakata a aikace to lalle ya zama malami eh kaga ya zama habrun shi ma wato ya zama kaman a ce inda ake cewa Abdullahi dan Abbas habrul umma to shi ma in ya karanta bakara ya karanta wadannan surori da suke bayan bakara to lalle ya zama malami banda wannan akwai hadisi a cikin sahihul muslim wannan duk kaga yana magana akan falalan suratul baqara wannan wannan wadannan suratul baqara da wannan dan baqara akwai ali imran nan muka ce akwai nisa'i akwai an'am akwai ma'ida akwai al-a'raf sai kuma ragowa ce kun da bakwai din gurgurdan yanayin da malamai suke sabani banda wannan gami da falalan suratul baqara tana ma mutunci to yayin da mutun ke yawan kanta suratul baqara da ali imran da sauran qur'ani da ba duka to Qur'anin zai zo yana mushi ceto wanda za su zama suna gaba-gaba wajen mushi ceto shine bakara bakara da Ali Imran hadisi ya tabbata a cikin sahihul muslim da musannad imam Ahmad da wasu su daga hadisin Abu Umama al-Bahili Abu Umama yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'ana ku karanta qur'ani fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi lalle zai zo tashi al-qiyama yana ceto ga mutane ga masu karanta shi wala ce iqra'u az-zahrawaini ku karanta waɗannan masu haskakawa masu hasken nan guda biyu su kansu haske ne kuma suna haskaka mai karanta ta sai mazala ce al-baqarata wa surata ali imran shine ka karanta ku karanta baqara da kuma surata ali imran fa innahuma ta'tiyani yawal qiyama saboda za su zo tashi al-qiyama ka annahuma ghamamatani kaman girgije guda biyu ka su kun san a wannan rana ne da ake cikin garari kwarai da gaske to wannan za su zo su mutum inuwa mai karanta su aw ghayaya tani ko kuma zalla ce ghayaya tani ghayaya shine inuwa da za a yi ko girgije ko ba wanda ba girgije ba shi gama mai galibi girgije ne al-ghama aw ka annahuma firqan min tayrin sawaf ko kuma za su zo kamar wani dandazo guda biyu na wato tsuntsaye wanda za su yi sahu su haɗe da juna su mishi inuwa kuma yayin da suka inuwa din kaga ba wai wannan ya halda wannan ba kowanne zai bude fikiyar sa shine sawafa za su bude fikafukan su duka su yi mai karanta su inuwa to hajja li an ashabiha za su dinga an ashabihi ma za su dinga wato kafa wato yin mita suna zuwa ma wajen ubangiji suna bada hujja suna bada shaida mai karanta su mazala ce iqra'u suratul baqara lalle musulmai ku rika karanta suratul baqara fa inna akhdaha baraka kankamul suratul baqara albaraka ce a gida albaraka ce ga mai karanta ta kuma albaraka ne a gidansa watarkaha hasara kuma rashin karanta suratul baqara to nadama ce saboda ko ba komai da za a yi tashin kiyama yana bukatan qur'ani zai masa wannan ce ta kuma qur'ani ba zai zo ba saboda kaga ya bar karanta ta mazala ce wala tastabi'uhu albatala wato mabannata ba za su iya kammata ba ba za su iya kammawa ita wannan suratul baqara din ba wasu malamai shi Muawiya shi rawin hadisi sai yake cewa balagani anna al-batala as-sahara daga cikin fasaran da ya iso min cewa fasaran al-batala anan shine ana magana masu sihiri dan haka wato masu sihiri ba su iya kamma mai karatun wato kanta suratul baqara ba da Ali Imran wasu suka ce al-batala ana magana duk wanda yake bai da azama wanda yake shi kawai zaman kashe wando yake yi to la tasbihu al-batala shi ba zai masu zaman kashe wando ba za su iya bakara ba da sun karanta shafi 1 2 3 za su sun gaji saboda tana da yawa amma dai cewa al-batala tana ina nufin wato masu sihiri to yana da karfi wannan saboda rawin shi ya fassara wannan ruwaya haka kaga anan akwai duk da wato falalan suratul baqara anan ba mun kullu a cikin nan mazalla ya kira ta da al-baqara bai ce suratul baqara ba cewa iqra'u az-zahrawaini al-baqarata bai ce suratul baqarati ba sannan kuma a can gaba kuma yace kuma wa surata ali imran kaga wannan yana nuna maka cewa halacci zaka yace wa suratul baqara zaka yace kuma al baqara zaka yace wa ali imran zaka yace wa suratul ali imran na fara wannan saboda akwai wani hadisi da'ifi da yazo akan wannan babin cewa wai a daina cewa suratul baqara ko a daina cewa kuma suratu ali imran sai da a ce a suran da a cikin ta akwai baqara ko suran da a cikin ta akwai wannan hadisi ne da'ifi al hafiz ibn kathir da ya kawo hadisin ya da'afa shi da wani rawi Isa ibn Maimun Abu Salama yake cewa da'ifi ne ba a amfani da hadisin sa kuma kamar yadda faɗa haka din ne saboda ruwaya da dama sun zo magabata sun ga kiran suratul baqara da suna suratul baqara sahabbai yayin da aka je wato yakin Muslim sul kazzab wannan wanda ya da'awan annabtan ƙaryan nan to da aka je daga cikin wato shi'ar din su abinda ya zama taken su a wannan rana inda su suke karfafa ma juna wato gwiwa sai suce ku je ku tambaya ashabu suratul baqara ya kuma abota suratul baqara kaga inda ba halal bane da ba su fada ba inda ba halal bane ba su fada ba kuma hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya kira ta suratul baqara ya kira ta suratul baqara da kuma sauran ma magabata da yawa suna kiran cewa suna ana cewa al baqara kuma suna cewa suratul baqara duk wani babu laifi mutun zai iya fada kaga wannan ma dai yana ka tabbatar da wato fallan wannan sura mai albarka sura ce ba karamar sura ba banda wannan daga bakin magabata ma wannan kaga wannan duk mun kawo hadisai ne marfu'ai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to magabata su ma haka suka rinka fadan cewa duk mai yawan kanta suratul baqara to shidanu ba su shiga wajen sa ba Abu Ubayd Al-Qasim ibn Sallam yana fitar da wato hadisi ta hanyar Muhammad ibn Ja'far Qundar daga Shu'ba ibn Al-Hajjaj daga Salma ibn Kuhay Al-Hadrami daga Abu Al-Ahwas Auf ibn Malik ibn Nadla daga Abdullah ibn Mas'ud yake cewa inna shaytana yashiru ila al-bayt alladhi yasma'u fihi surat al-Baqara shaytan yana guduwa daga gidan da yaji ana karanta surat al-Baqara to kaga wannan dai yana karanta maka wato girman wannan sura mai albarka ya kamata lalle mutum ya rika kai zama ambata idan mutum ya zama abubuwa sun masa yawa ba zai iya sauke Qur'ani ba akai ba to babu ne ke dan tsinkaye wasu daga cikin surori muhimmai ya rika karantawa suratul baqara tana daga cikin surori muhimmai da ya kamata wato yan uwa musulmi bu rika karanta su ko ba komai dai wato albarka da take da shi da kuma ceto za su rika za su yi ma musulmi ran tashi alkiyama Allah ta'ala ya sanya mu shiga cikin wanda dandazon wanda ce Qur'ani zai ce ta an tashi alkiyama wannan sura suratul baqara madaniya ce a Madina aka saukar da ita yadda ita kaga ita ce ta bi a jeren gefen Qur'ani amma kuma ita ba ita ce wai ta farko ta bi a sauka ba kamar yadda aka sani fata ita ma ai ba ita ce farkon sauka ba iqra ita ce farkon sauka amma dai a jeren gefen Qur'anin fata ita ce sabai suka sanya a matsayin farkon sura kamar yadda kuma baqara ita ma kuma ita ce zama ta biyu wannan watakila kuma sun dauka sun fahimta ne daga sunna ta manzon Allah saboda ko a hadisi ya tabbata manzala da yayi karatu ya kanta baqara kaga da yayi fatiha sai baqara kaga sai biyun ta kafin nasa da baqara wannan yana nuna maka cewa wato sahabbai watakila sun fahimci cewa yanayin jeren giyar haka suka fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suratul baqara din madaniya ce malami duka ba su sabani ba wannan shine abinda Abdul Malik ibn Jurayj yake ruwaitowa daga Abba ibn Abi Rabah daga Abdullahi ibn Abbas yake cewa suratul baqara madaniya ce kuma tana daga cikin farko wanda ta sauka ana zuwa Madina ita ta fara sauka in ba wasu daga cikin ayoyi kadan ba da suka sauka a karshe rayuwar manzon Allah ko karshe ma zaka ci daga ci akwai aya na 9 ba ita a karshe ta sauka daga ciki akwai wata yawman turja'una fihi ila Allah wannan aya ita ce ma kashin saukawa baki daya abin da ya fi shahara a bakin malamai cewa daga ita sai wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce bismillahir rahman kai za mu shiga cikin wato sura insha Allah malai ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ta'ala mai rahama mai jin kai alif lam mim wadannan suna daga cikin harfai da ake kira al-huruful muqatta'a harfa ne wanda suke babbaku ne kawai ba su da wani ma'ana a karan kansu da za a ce suna da shi kamar ka ce alkitabu ka ce wannan albaqara kaga albaqara wata yana da ma'ana alkitabu yana da ma'ana la raiba fihi yana da ma'ana amma alif wannan wato harafi ne lamun harafi ne mimun shi ma wannan harafi ne galibin malamai abinda suke tafiya zuwa ga matafiyarsu akan wannan alif lam mim da ire-iren sa na al-huruful muqatta'a shine wato suna cewa Allah ta'ala shi kadai san ilimin me yake nufi da wannan wadannan harufi guda alif lam mim guda uku nan da kuma ire-iren sa da suka zo a farko-farkon wasu daga cikin surori wannan shine wato abinda Abi ibn Shurahil al-Sha'bi yake fada shine abinda Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yake fada shine abinda Abu Hatim ibn Hibban al-Busi daga da yawa daga cikin magabata suke cewa alif lam mim wannan Allah ta'ala shi ya san muradin sa da wannan abu da yake nufi da wannan wadannan wato harufa amma akwai daga cikin malamai akwai wanda ya dan jaraba sa'an sa akwai daga cikin malamai akwai wanda ya jaraba sa'an sa ya kokarin ya ga wai wataƙila za a iya ba su ma'ana to akwai wanda suka ce wannan alif lam mim da ire-iren su alif lam mim sad hamim da sauran su alif lam ra wadannan duka sunaye ne na Qur'ani wadannan duka sunaye ne na Qur'ani wannan shine wato magana na Qatada ibn Da'awat as-Sadusi yake cewa alif lam mim da ire-iren su wannan har wannan duka wato sunaye ne na Qur'ani wannan kuma shine shi ma magana Mujahid ibn Jabr shine abinda suke faɗa haka saboda galibi idan ka lura in aka alif lam mim to magana Qur'ani zai bi baya sai suka ce to wataƙila wannan ya zama magana wato ana magana Qur'ani ne alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi kaga ana magana littafi ne alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu so in ka duba za ka galibi da an gama an kawo wannan harfa za ka ga Qur'ani ake faɗa sai suka ce to suna tsammanin su wannan ijtihadi ne ba wai annasi ne qati'i ba amma dai su Qatada ibn Da'awat as-Sadusi da sun Mujahid ibn Jabr suna ganin alif lam mim wannan sunaye ne na Qur'ani wasu kuma suka ce sunaye ne na surori sunaye ne na surori kamar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam daga cikin magabata masu ilimin tafsiri shi ya faɗa wannan magana yake cewa sunaye ne na surori wato in kamar zaka kira suratul baqara ne saka ce alif lam mim al-baqara wato alif lam mim as-sajda to sai ka kira haka to shi wannan sunaye ne na surori wannan shi ma ijtihadin sa ne ba wai a fahimta wannan muna faɗan kawai ijtihadin malamai ne ba amma ba a da wannan siqati ba wani raba gaddaba akan wannan babu shi sai magana na uku masu cewa a wannan sunayen ubangiji ne ubangiji ya rantse da sunayen sa suka ce sunayen ubangiji ne ubangiji ya rantse da sunayen sa wannan ana rawaitowa daga wasu daga cikin magabata har ma ana dangata ma Abdullahi dan Abbas wannan magana Abdullahi dan Abbas maganin sa sun dan sha bamban wani lokaci ya faɗa wata magana daban wani lokaci ya faɗa wata magana daban wanda ke nuna maka shi ma dai ijtihadi yayi bai da wannan siqati akan wannan magana ne masu yawa suna da yawa kusan in ka duba maganin zai suka yi 20 da wani abu magana da malamai suka yi akan wannan daga cikin abin da ake rawaita daga Abdullahi dan Abbas yace alif lam mim Allah ta'ala ne yana cewa ne ana Allahu a'lam ni ne ubangiji na kowa sani kaga alif yana ana lam yana da Allahu wannan alif lam mim ana Allahu a'lam a'lamu shine wai wannan zai dauka ana Allahu a'lam haka ne shi ne fasara wato Abdullahi dan Abbas yace ana Allahu a'lam alif lam mim wannan mim ne sai zama wato karshe ne na a'lam din wannan alif na farko zai zama ana kenan lam kuma zai zama kuma na Allahu ana Allahu a'lam haka Abdullahi dan Abbas aka rubuto ya fasara shi ma dai wannan ijtihadin sa ne wanda yafi duk magana ta farauni a cikin wannan magana shine wanda yake magana cewa alif lam mim hisabi ne na jumbal masu hisabi ne kawai wai waɗannan abubuwa in an duba za ka iya wasu lissafi da su akwai hadisi dhaifi da yake zuwa a wannan babin masu ilimin hisabi wani lokaci Allah ga ma suna wani lissafi da waɗannan wato harfa suna cewa annan za a samu ismu lahi azam ko wani a makamcin wannan ana ma na dai yin wasu kulle da su saboda dai san zuciyar wasu daga cikin mutanen mu to amma dai wannan hisabu jumal din ba wani abin da ya nuna haka wannan duk babu wani abin da ya nuna haka abinda galibi malamai masana masu bin kokkofi suka buza ba a wannan maganganu shine Allah ta'ala yana son ya nuna mana rabawa ya gaya musu cewa ne wannan waɗannan harfa na Qur'ani harfa ne da aka yi su da wato harfan dai da kuka saba da su alif din ne lam din ne mim din ce alif din ne lam din ce mim din ce sad din ce harfa ta larabci kuma idan kuna ganin cewa Qur'anin nan wato za ku iya kawo irin sa to ku je ku kawo shi wato ubangiji kamar yana ijazi ne yana wato kalubale ne kalubale ne ke wurga ba larabawa kusan larabawa suna kafafa da wato harshe da ubangiji ya ba su Allah ta'ala ya ba su harshe mai fadi mai kuma azanci kwarai da gaske to shine mazala aka ce ya dinga kace musu alif lam mim sai a gaya musu ai da alif da lam da ba kun iya waƙoƙi ba kuma kun iya hudubobi da ake yi to ku je ku kawo irin Qur'anin nan ku je ku kawo irin wannan Qur'anin to kuma wannan da yawa ya shaba bato a Qur'ani za ka gani wani lokaci a ce in kun ga in da ku da mutanen mu da kuma aljannun mu je mu zo da wasu da wasu ayoyi in zamu iya mu zo da sura mu zo da ayoyi kaza in zamu iya saboda Allah ta'ala alif lam anan yana kalubalanta duk wani wanda yake cewa zai zo da wani makwatakwacin Qur'ani ne ko ya zo da makwatakwacin Qur'anin ko kuma ya je ya ce shi zai dawo ta sanda ya ce zai dan zunguro sura ne ya ce wai ko ai kuskure to in zai iya shi ya je yayi sai ya gani yana yi zai kwaye makansa wato riga na jahilci bai sani ba wannan kaga tun a lokacin manzo Allah aka yi wannan kalubalen amma kaga ba wani larabawa a lokacin da suke larabawa ne dan tsa a lokacin suna wato tutiya larabcin su amma ba wanda ya taba cewa zai zo da kutankucin Qur'ani in ba musallim sul kadab ba ko musallim sul kadab yana zuwa da shi aka gane cewa wannan kawai ba bai daidai da Qur'ani ba to haka zalika kuma har bayan zo tafiyar manzo Allah an ci gaba da wannan kalubalen ya ci gaba har yanzu wannan kalubalen ya ci gaba wanda yake gani zai iya zuwa da Qur'ani yake yin cewa shi yana dan yana da wani larabcin sa na akaluni ba ragi sai zai iya zuwa da shi ya zo da shi ya gani in zai iya haka zalika ga wanda yake cewa zai iya gyara tsaiban wata zai iya ya ga wata jumla da yake bata masa ba zai iya gyarawa kamar yanda wasu suka nemi jarabawa su jaraba haka akwai Salman Rushdie da yazo da yana da wani satanic verse wai da yake ta nuna cewa Qur'ani fa ba wani infallible littafi ne da ake faɗa ba to amma dai wannan magana kaga jaran da sai jahilci shi bayyana sai aka gane shi haka zalika duk wasu masana larabci a masar da ina ne da suke ci san wato su cikwalan wasu ayoyin Qur'ani suna cewa wai bai dace da azancin larabci ba wannan babu wani wanda yake zuwa da shi da wannan wato kalubalen da gaske yana zuwa da shi a lokacin da yazo da shi kuma ubangiji zai sallado riga jahilci akan sa kamar yadda wato ubangiji yayin da Yahudawa suka ce masa yadullahi maqlula sai ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu to shi ma anan duk yayin da wani ya ce wai bari in je in ci gyaran Qur'ani ko in zo da wani abu makamancin Qur'ani to a lalle lokacin da aka ubangiji ya dade masa basira jahilcin shi ya bayyana sai ya ga bashi da albarka a duniya saboda haka Qur'ani kamar yadda Ibn Taymiyyah suke faɗa da su al-Hafiz Ibn Kathir wannan alif lam mim ubangiji yana kalubalantar duk wani wanda ke jin cewa yana da azancin magana ne in mutum ya isa ya zo da kutankucin Qur'ani wannan shine zaɓin Ibn Kathir kamar yadda muka faɗa yake cewa wa qala akharuna wasu daga cikin malamai sun faɗa suka ce bal inna ma zukirat hadhihi al-huruf a ba ci waɗannan wato harufa ne fi awa ila suwari a farkon surori allati zukirat a inda aka ambaci waɗannan surori waɗannan harufa bayanan li'jazil qur'an saboda aji bayanin wato mu'jiza na Qur'ani wa anna al-khalqa kuma ai bayanin cewa halittu duka عاجزون عن معارضته بمثله بلا سيء ذوى ده قطن قطن قرآن ما كودا وسن ذوى ده الجنس لما تعنوس سكي نسكاون أبو قطن 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 قرآن بلا سيء ذوى ده شيبا هذا ما عنه تركبا من هذه الحروف المقطعة التي تخاطبون بها شديد كما إن كاجي كادو بلا سكا شي قرآن أن جنا شيء ده وأن ده هربا ده سكا ثابا أمفاني ده إيتا سكا ثابا مغانا ده إيتا ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف saboda haka duk kowace sura in kaje ka samu wanda aka bude wannan harfa da su fala bude an yukkara fi halin tisaru lil qur'ani sai zaka ga abu da ke fara zuwa shine ana wato nuna bajintan qur'ani ne ana nuna wato azancin qur'ani ne ana nuna wato girman sha'anin qur'ani wa bayanin ijazi wa azamati kuma ana nuna wato girman sa da kuma yanayin girman mu'jizar sa ibnu kathir yace wa hadha ma'lum bil istiqra'i yace wannan kuma duk wanda ya bi ayatul qur'ani haka sai gani وهو الواقع شنو واقع في 29 سوره سوره 29 da aka faɗo wannan al-huruf al-muqatta'ah walahada yaqulu saboda haka Allah ta'ala yake cewa alif lam mim zalika al-kitabu la raiba fi kaga ana cewa alif lam mim tafshi zalika al-kitabu la raiba fi wannan litafi babu wani kokonto a cikin sa inda wanda yake kokonto to yazo da kokontan da sa a gani kaga wannan ai ijazi yayi Allah ta'ala yake cewa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazala alayka al-kitabu bil haqqi ubangiji ya saukan maka wanda litafi da gaskiya lima musaddiqa lima bayna yadayhi wanda kuma gaskata abinda suka zo kafin shi alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu littabi da aka saukar maka saboda haka kare zama akwai wani kunci a zuciyarka game da qur'anin nan alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur kaga shi ma dai an ce kitabun alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin hamim tanzilun min ar-rahmanir rahim حاميم عين سين قاف كذلك يوحي اليك والذين من قبلك الله العزيز العزيز الحكيم وانا يشد عندك جيك دوبا وغير ذلك من الايات الداله على صحه ما ذهب اليه هؤلاء يشد عندك جيك دوبا لها كوا انغancin wannan mazhaba na wadannan malamai ya wato yana gwanzanta magana malamin sani bai fada a karara ba magana malamin sani bai taimi yake cewa in kaje karwa zaka ga inganci wannan mazhabi da cewa wato Allah ta'ala ne ke wurga kalubale ga dukkan halittu wanda ya isa ya zo da irin Qur'ani liman amana nazar ga duk wanda ya lura da ido na basira wallahi ta'ala alam yake cewa Allah ta'ala shine masani wato kaga wannan shine wato duk wani duk wani huruf al-muqatta'a wannan shine wato ma'anar sa ba ida ma'ana shi a karan kansa amma dai duk da haka ubangiji yana jefa kalubale ne ga dukkan halittu wanda yake cewa zai iya zuwa da wani kwatan kwacin Qur'ani to zo da shi wanda kuma ba zai iya zuwa da shi mutu ba abin da yake wuya sai da imani sai ka sai ya karbi wannan littafi yayi imani ya huta ba kansa sai dan wani abu kawai zan kawo mana shine wato shi lafazin tsaha ina muka samu cewa tsaha sunan manzo Allah ne in a ce al-huruful muqatta'a nan duka an ce gashi ba wanda ya san ba nan to ina muka samu shi dahin nan kake cewa Muhammad dahi dahin da muke ya ina muka samu cewa shi dahi sunan manzo Allah ne kaga ba shi za wannan lokaci sai ta abin nan shi tsaha gaskiya ba sunan manzo Allah ne ba muna dai sa suna dai mun sa suna shikenan sai ka zaka amsa dan dai sunan ka ne yaran furfa na dinka amma dai ba wai sunan ya manzo Allah ba ya da kuma al-huruful muqatta'a saboda haka to shi ma me zai sa bai zama shi ma kaman alif lam mim ba ya zama ubangiji yana jefa saboda can ubangiji yana cewa tsaha sai ma anzala alayka al-qur'ana litashqa kai qur'anin da yake magana so ina magana a ce tsaha ko sunan manzo Allah ne kaga bai taso ba amma ga duk da haka muna sawa su baye galibi su suke damuwa da wannan akwai wani al-maqami sai da yake saudiya shi ba yana damuwa da irin waɗannan abubuwa na kawai hadathani qalbi kawai sai yaje ta tunani sai yaje zo faɗa magana sa abinsa kawai yace wai da ta shi ma bai da ba amma wai daga yaje tunani sai yace wai ai a shi a ce ma anzala alayka wai ka to a shi kaga an yi dabiri da na kafin to kaga duk wannan bai da wani fuska wannan ba wani wanda wannan ga an faɗi qur'ani a gaba ma anzala alayka alqur'ana litashqa kuma me zai sa in haka ne alif lam mim sai shi ma bai zama sunan manzo Allah ba kitabun unzila ilayka haka aka ce aka mina magana wannan ba magana ne da kawai wato na wanda kawai yake dogaro da zaukin sa ka san shi da ba sha dan addini fa ba a ruwa ba mutai ce wai naji na yawan tunani kawai haka da zani gayan tunani dole ka samu wani supporting evidence da zai taimaka maka tunanin naka amma in baka ba duk zai zama tunani ne kawai wato dukan dubu ne kware rajman bil ghaibi Allah ta'ala ya tsare mu to da ka ba gaskiya magana gaskiya ba sunan manzo Allah bane shi ma ya daga cikin al-huruful muqatta'a ubangiji duk ya jefa kalubale ne ga dukkan halittu duka duk wanda yake sake yin cewa shi azancin magana sa ta kai ya kai to zai zo da kwatankwacin qur'ani in ya isa lafazin ne din daga alifin ba'un ta'u ne ake yi da su sai ya zo da kwatankwacin haka kuma ba za a iya ba Allah ta'ala yake cewa zalikal kitabu la raiba fi wannan littafin babu wani kokonto a cikin sa hudal lil muttaqina shiriya ne ga dukkan ga masu takawa dukkan masu takawa to wannan shiriya ne gare su kusan daukacin malaman tafsiri sun fassara wannan zalika da ma'anar hada kusan zalika shine wato kace kana nuna na nisa hada kuma na kusa to amma galibin malaman tafsiri suka ce a nan dai zalika in kana maganar hada ne hadal kitabu ake magana ba zalika kitabu ba wannan ma'anar sa ne wannan shine ra'ayin kusan ma dai ni ban ga wani wanda ya saba a wannan babin ba in ba malamin Malam Bakr Mamun ba Malam Bakr Mamun gumi shine kawai naga a tafsirin sa na tarjaman da yayi wannan tarjama da yayi na Hausa na ga ya sa kaman wucin naka ko wani abu kamar tun wannan amma dai galibin malaman tafsiri in ji abinda Ibn Jarir yake faɗa ta amatul mufassirina su kusan daukacin malaman tafsiri sun fassara wato zalika da hada wannan shine wato abinda Ibn Jarir yake dangata ma Abdullahi dan Abbas kuma wannan shine abinda aka rubuta daga Mujahid Ibn Jabir daga Ikrimah da Sa'id Ibn Jubair wannan duk almaja Abdullahi dan Abbas kuma wannan shine abinda ake rubuta daga Isma'il Ibn Abi Karima As-Suddi shi ake rubutawa daga Muqatil Ibn Sulaiman shi ake rubutawa daga Zaid Ibn Aslam shi ake rubutawa daga Abdul Malik Ibn Juraij cewa zalika da yar ba'an hada in kace zalika alkitabu ya bin hadal kitabu wannan littafi eh kuma wannan abu ne mai sauki larabawa suna amfani da waɗannan harfa guda biyu interchangeably wato wani lokaci ana magana zalika ce hada wani lokaci ana magana hada kuma ce zalika wannan wani abu ne da wato sananne ne a yaren su kuma mun ma ko a Hausa ma dai ina tsammanin akwai irin wannan saboda wani diya yayin da kace wannan wani lokaci abin yana nisa amma kace wannan saboda watakila saboda an san shi da yawa zaka iya cewa kuma wancan saboda shi yana nisa da kai wannan wani abu ne da a yare an saba da shi Allah ta'ala yake cewa la raiba fi ba wani kokonto game da kalmar Qur'ani wato wannan Qur'ani da aka saukar maku da shi babu wani kokonto cewa Allah ta'ala shi ya sako muku da shi wannan Qur'ani ya sako ne da umarnin ubangiji kamar da Allah ta'ala yake cewa alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin wato kaga la raiba fihi ba wani kokonto game da labarin Qur'ani ba wani kokonto game da shi saboda ubangiji ya saukar da shi wato ubangiji kamar yana yana sai ya ga maka ne cewa duk abin da aka ce ubangiji ya saukar da shi to al-aini wa ra'as kawai ba wani kokonto game da shi ba za ka samu wani wato kokonto ba mumune ba za su ba sa kokonto game da ayoyin ubangiji wanda suke nuna wato gaskiyan wannan Qur'ani saboda dama sun san cewa daga ubangiji Allah ta'ala shi ya saukar da shi din yayin da kazo wadahin cewa wato Qur'ani babu kokonto a cikin sa shine wato in labari ya baka Qur'ani idan labari yake baka to zaka samu idan labarin mazanjiya yake baka tun baya a baya kai abin isan abin da ya faru a baya to zaka samu babu ƙarya a ciki idan ka je ka duba wanda ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma dai zaka samu lalle wannan labarin haka yake haka in kuma labari yake baka abin da zai faru a nan gaba to zaka samu kuma wani wato abu ya zo ya ƙarshe Qur'anin ba idan malamai ke cewa la kalima fihi wala khuluf in ka la kalima shine ba ƙarya a abin da Qur'ani ya faɗa a baya la khuluf kuma babu ba za ka taba ganin wato ya saba a abin da ya faɗa a nan gaba ba to wannan shine wato girman sha'anin Qur'ani sannan in yan Qur'ani ya baka hukunci to ya kai wato abin da ke cikin hukuncin wato adalci ne za ka gani wato babu zalunci a cikin sa kuma har masu hankali ba masu Qur'ani ba kadai har masu hankali ga wanda suka yi dubo-dubo su kan Qur'ani ko da ba san tafsirin sa baki daya ba ko da gundaren kawai wato tarjama suka sani na Qur'ani ya isa musu san wato girman sha'anin wannan littafi cewa babu wani kokonto game da sha'anin wannan littafi la raiba fihi saboda Qur'ani ba zai hana ka komi ba duk abin da kaga ya hana ka za ka ga ya hana ka ne saboda ko dai mafsala ne kawai a cikin sa duk abin da kaga ya hana ka za ka ga in ka je ka yi shi za ka je ka jami kanka mafsala ne wato wani banda wata banda ce za ka jami kanka ko kuma ka zamana alherin da za ka samu yayin da kai abin da Qur'ani ya hana ka to bai kai kuma bai kai mafsala ba wato mafsala da za ka samar bai kai maslaha ba kaga ka kamar ga masu yan shaye-shaye za su ce ai wani lokaci idan suka sha suna jin sun zama sarakai to kaga wannan ai na maslaha ce ko yaya ko maslaha amma kuma wannan maslaha ai bata kai wato wannan gushe musu hankalin da yake ba gushe musu hankalin da yake yi su je su yi wasu abubuwa da bai dace ba saboda Qur'ani idan ya hana ka abu da zaka samu ko zai zama khalisul maslaha ce ko kuma ya zama rajiul maslaha ce in ga zai khalisul maslaha shine wato ya zama ita shine kawai maslaha ma ba wani wato ba wani abu mafsada a cikin sa abin da ya baka ko ko a ya zama in ka kwatanta ne zaka iya samun wata maslaha kadan amma dai mafsadin da ke ciki yafi yawa abin da ya hana ka kamar wanda ya aka hana shi aka ce kai ya zina watakila ai zai ce ai ya samu wani dan dadi na wani lokaci to amma ne duk da haka dai yanda ya zama ya zake ma wato wannan sabon ubangijin da kuma zulumin da za a bashi sai ya kuma ci kida da karatu in an je lahira kaga za a mashi azaba sannan kuma wannan babu mutunci ga masu mutunci duk wanda da ya ga yana zuwa matan da ba tashi ba to ya san babu mutunci wannan kuma zai jawo a daga nuna nashi ana daukar shi bai da mutunci saboda haka duk abin da ka Qur'ani ya hana ko ya yi ba da umarni ko kuma ya bani labari za ka samu ko babu kokonto a cikin sa shi sa wato Qur'ani yake zama wato rayuwa ga mu'minai Qur'ani ya diya yayin da ya ga mana wani abu ko da kissa ne kissa haka Qur'ani ba ya faɗa mana kissa kawai saboda a je ta duniya eh ka san wannan daga cikin abin da sa mallam fa domin yayi radul azan din shi saboda gaba an mai da Qur'ani ya kasan Hausa ya zama kamar wasu sadunoyi eh wannan mu da muke dan koyarwa wani lokaci zaka ga mata musamman mata sai a zo wajen kissa haka ba su dan dadi sai ka san sun fi mai da hankali to kaga wanda yake shi ya mai da Qur'ani kawai ta zo mujita ai kaga ba zai fahimci komai ba sai Qur'ani ba ta duniya ne ba ko da kissa ya baka to so yake ya fa'ida ta da wani da wata fa'ida a wajen ka tsaya a wajen kawai ka fa'idanta shi yasa in kissa ya baka to akwai fa'ida idan kuma wato hukunci ya baka to ya baka hukunci saboda kudayi da shi Allah ta'ala yake cewa wakadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka saukar maka da wannan littafi saboda ruh ne wato rayuwa ne a cikin sa duk wanda ya riko da Qur'ani ne zai zama wato ya samu rayuwa Allah ta'ala yake cewa istajibu lillahi wa li rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon shi yayin da yayi muku kira zuwa ga abin da ke raya ku saboda Qur'ani ba wani hukunto a cikin sa bar rayuwa ne ma a ciki duk wanda ya riko da Qur'ani zaka ga suna ana rayuwa duk kuma wanda ya ki riko da Qur'ani za ka kuma wato babu rayuwa musamman rayuwa ta ruhi ba ta gangan jiki ba za ka wani wasu suna cewa to mu ya akai za ka kamar irin masu apologetic attitude din nan sai ka gani suna ganin kamar wai Qur'ani da muka riko da Qur'ani ba shi jawo mana yanzu ba mu ci gaba ba to kaga duk wannan wato tunani ne rashin wato na kuncin kuntataccen tunani saboda su wanda kake cewa wai saboda kawai sun san duniya suka tara duniya suna yin titi sun waye suna jin dadin su su wurin civilization din nasu kwata kwata in ka je ka duba za ka gani wasu shekara ne daruruwa ne kadan to kuma shi civilization kuma haka yake ubangiji dama wato lamarin duniya ya ba mu yau ga bamu ne gobe kuma ga kishin mu dai kuma civilization din yana ta tafiya ta zai yi kasa haka dole ya decline kawai dole wata rana sai ka magana ka ce wai da can su musulman a middle ages kuma da zai musu ne su fa bawa su ma su ne kuma suke yin rike ran to me yasa su Qur'ani ne ya ja musu da aidar sai ja musu faduwa din haka ne amma haka saboda haka mu yanzu ko da ba yanzu da zaka kamar mu duniya musulmai ba mu da ci gaba to wannan bai sa ka ce wai Qur'ani shi ja mada wanda suke tsammani wannan rashin tunani ne kwarai da gaske Qur'ani inda ma za a yi bi yanda ya kamata to da shi ya kamata ya zama yayi jagora kuma ya kawo mu ci gaba da kuke bukata a duniya kam ga saba su ma haka ubangiji ya basu duniya illa iyaka dai basu gode ba da basu gode ba shikenan sai ya tankarar musu da wannan ni'ima saboda haka wannan bai zama ma'auni ba sannan kuma ko da ma ka ce su wadancan kafirai sun samu rayuwar duniya ko su surƙo da Qur'ani ba amma sun samu rayuwar duniya to ai kaga da ma rayuwar duniya ubangiji ya sanya ta ga wanda yake kokari ne eh amma kaga lamarin lahira ne aka ce wal aqibatu lil muttaqina lamarin lahira ne ubangiji ya bashi ga masu takawa amma a lamarin duniya kaje ka nema kudi kai kasuwanci Allah ya baka sakamakon wato jiddinka ne in kai jiddi kai kokari sai ubangiji kuma ya bude maka wannan ubangiji yana wannan sunnarsa ce a rayuwa kuma tare da haka in kaje ka same su zaka same su suna cikin wato talauci na jin dadin ruhi zaka anan ne zaka samu ana suna kashe kansu suna fada da junansu ba abin da ke cikin zuciyarsu sai wato mummunan manufa da kuma wato lalacewa duk wasu mummunan aqidu da annabi zaka same su sabanin inda zaka ga musulmai sun yawa saboda haka lare ba fi inda Allah ta'ala ya fada wannan magana haka take babu wani kokonto gan bilabarin Qur'ani wasu daga cikin makaranta suka ce lare ba annabi sai suka tsaya zaka ga idan kuna duba littafin wannan Qur'ani namu da ke hannun mu yanzu zaka ga wasu dugo guda biyu a gaba wannan lare ba an yi dugo fihi ma an yi dugo abin da ake nufi shine in ka ce lare ba ka tsaya to ka ce fihi hudan in kuma ka ce lare ba fihi to ka tsaya nan sai ka ce hudan lil muttaqina eh wannan shine abin da wasu daga cikin makaranta ne suka karanta shida cewa lare ba wannan magana ta kare fihi hudan wato a cikin Qur'ani ne akwai wannan shiriya din a cikin wannan Qur'ani akwai shiriya in ka ce lare ba ذلك الكتاب لا ريب wannan littafin da kuke karantawa babu wani kokonto to fihi sai zama ka kaddara ke sai zama fihi hudan kuma a cikin shi akwai shiriya ga masu takawa wannan idan ka in ka tsawo fihi yana da alaka da hudan ne kenan amma kace la ريب fihi to wannan shine babu kokonto game da Qur'ani hudan lil muttaqina kuma sai zama wannan shiriya ne ga masu takawa duk da wato a ma'ana ta fuskar ma'ana kaga a ce la ريب fihi ya fi ma'ana yafi zama yafi kai mutuka wajen ma'ana saboda in ka ce fihi hudan aka ce littafi a cikin sa akwai shiriya wataƙila kuma fihi ba kowane aya bace a cikin sa amma ka ce la ريب fihi ka share ba baki daya sai zama hudan wannan ya zama yana ba da sifa ne ko halin Qur'anin ba baki daya wannan yafi isa wajen ma'ana mutuka kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir yake faɗa Allah ta'ala yake cewa hudan lil muttaqina wato shiriya ne ga masu takawa shiriya ga masu takawa Qur'ani ko dai zama wannan na'ati sifa ne na Qur'ani sifa ne da Ubangiji yana cewa shi Qur'ani wato shiriya ne yake bayarwa ga masu takawa ko zama shi Qur'anin yana da wani hali na bada shiriya ga masu takawa al-muttaqina sune duk wani wanda suka asalin at-taqwa at-muttaqin daga at-taqwa ne at-taqwa shine wato ka sanya wani shamaki tsakaninka da fushin Ubangiji malai suka ce an taj'ala wiqayatan bainaka wa bayna ghadabillahi ta'ala tsakaninka da abinda Ubangiji yana so ka sanya wani shamaki kar ka zake ma abinda Ubangiji baya so to daga nan ake cewa al-muttaqi duk wani wanda yake ya nesanta kanshi daga abinda Ubangiji baya sai a ce mishi shi mai takawa ne to in aka hada su da al-mu'minu da al-muttaquna sai zama abinda ake yi da masu imani shine masu zakke masu zuwa ma abinda Ubangiji ya bada umarni masu takawa kuma sune masu wato nisanta abinda Ubangiji ya hana amma idan aka amfani da al-mu'minu da kadai to ma'ana at-taqwa ya shigo ciki idan aka bayar da al-muttaquna kadai to ma'ana kuma al-mu'minu shi ma ya shigo ciki wannan haka malamai ke wato amfani da ma'anan saboda haka an nan da aka ce al-muttaqina ana magana duk masu da'a baki da masu da'a ai wadanda suke bin sauda kafa ga umarnin Ubangiji da kuma suke hanuwa daga abinda Ubangiji ya hana su Imamu Al-Qatada yake cewa al-muttaquna nan ana maganan shine Allah ta'ala ya fassara maka a gaba yace alladheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wanda suke wato suka imani da gaibi kuma suka tsaya da sallah kuma daga cikin abinda muka azurta su suna ciyarwa suka ce wannan sune masu takawa din to amma dai wannan wato Qatada abinda yake nufi shine wato daga cikin ma'anar ayar shine wannan abinda aka faɗa a gaba amma dai ba yana son ya gaya maka takawa kawai ta kaɗaita daga wadannan abubuwan guda biyu ba takawa abinda ake yi takawa shine wato mutum ya yi nayi barna bari da'a to ita shine takawa saboda haka shi qur'ani ya ya zama wato hudan wato shiriya ne lil muttaqina ga masu takawa kaga anan ba a ce ga dukan mutane ba saboda qur'ani duk wani da yake kangarare qur'ani ba zai mashi bai zama wazi a wajen sa ba ko da yana sai zaba wannan sai dai kara mashi wato datti da ya ji abinda da ya ji ayan ubangiji sai wannan kara mashi kafircin sa amma masu takawa idan sun ji sai zama hudan lil muttaqina zama wannan shiriya ne gare su malamai su wajen fassara hudan suka ce wasu ka ce nur haske wato ubangiji zai baka in kai imani da qur'ani da ubangiji zai baka wani haske da zaka dinga rabe tsakanin zare da ababa duk abin da yake wato saban Allah sai ka ji kana kyakkyamin sa abin da kake da yake da ani sai ka ji kana haba da shi zai baka wani haske da shi zaka dinga wato jin cewa kai imani kai kake so baka san kafirci kai da kai kake so baka san zake ma abin da yake saban Allah wasu malamai sun fassara wannan kamar su imamu sha'abi sai yake cewa wannan ana magana wa shiriya daga bata wannan kaga zai dauka dai wannan zai dauka cewa hudan lil muttaqina zai hada ko hasken ko shiriya ko ma meye ne yana ba masu takawa Allah ta'ala nan da yake cewa la raiba fihi babu wato kokanto game da sha'anin wato qur'ani hudan lil muttaqina kuma shiriya ne ga masu takawa Allah qur'ani yana wato shiriya ne zai zama wato yana ba da shiriya ne ga duk wani wanda ya imani da shi Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'idi al-Tafusa yake cewa anan kaga da Allah ta'ala ya kore wato arrai ya kore kokanto game da qur'ani yace babu kokanto to anan dole ka tabbatar ma ubai qur'ani kuma cewa yana tabbatar da yaqini kenan saboda idan ka ce kawai ai babu kokanto game da sha'anin qur'ani to ai korewan ba shine kawai ake nema ake magana ba shi ana son ai ba qur'ani ne idan aka ce shi ba kokanto a cikin sa to kaga yana da yaqini kenan ila abu yace magana guda biyu idan aka ce qur'ani babu laraba fihi babu kokanto to abinda ya kamata kawai kai ka kaddara tunda an ce hudan lil muttaqina gaba shine qur'ani kuma yana gajar da kuma yaqini ne baya gajar da kokanto saboda haka kar ka taba tsammani a cikin qur'ani yana bada wani abin da yake kawai tsammani ake yi a qur'ani duk abinda ya fada maka tashin kiyama tabbas ne cewa za a tada ku tabbas ne cewa za a buku hisabi tabbas ne cewa ubangiji samu ubangiji tabbas ne cewa kaza ya faru a baya tabbas ne kaza zai faru nan gaba tabbas ne wala laraba fihi to shine malaka yake cewa wa nafir raibi kore ma wato kokanto anhu daga qur'ani ya salzimu diddahu yana lazamta maka ka tabbatar masa da kishi ya kokanto din wato yaqini in diddar raibi ashakku diddar raibi wa shakki alyaqin saboda kishi yan kokanto shine yaqini to dole ka ce qur'ani nan shi ma kuma yaqini yake ba mu ba kokanto ba fa hadha alkitab mushtamilu ala alyaqin kaga ana kokanto wannan littafi ya kunshi wato yaqini anan والمذل للشك والريب كما القران yana yayi maka duk wani kokanto duk wani kokantanka duk wani abu da kake da shi na shubaha to yana yayi maka shi kuma haka wannan jawa shine wato yake karanta ita kita mai tuwa ko kwanakin baya da ake ta yaki da tsakanin yahudawa da falastinawa ai wasu wanda ba wasu ne ya sa sun je suna takarta qur'ani din sun ko sai ya kara karanta qur'ani suka kara fahimtar cewa qur'ani fa lalle yana bada wato solution ga musulmai yana kuma bada shi da din ba yayin da mutum zai karanta qur'ani zai ga wato ana kashe mushi nashi ko kuma yayin da ana kai ma yan uwansa ba mai amma kuma duk da haka sun mutu kuma yana cewa Allah ya karbi shaidar Allah ya karbi shahadar su Allah ta'ala ya ba su ladan mutuwa da suka yi saboda tafarkin ubangiji wato ya ba su dangana to zai da mai zai dinga ba wato mazowarsa dangana irin wannan sai dole akwai wani abu mai sirri a cikin sa wannan sirrin shine wato suna yana ba mu yaqini shi ku dani yayin da muke karantawa muka aiki da shi ku yana ba mu yaqini ba ya ba mu kokanto sabani kuma duk wani tafi da wanda ba qur'ani ba duk inda kaje kana ana karanta zaka ji kawai ana ta tun maganu cewa wato wancan yayi kici karo da wancan wannan mutum bai daidai wancan ba saboda ai ba zai yi ba yanzu da haka an bible duk da wato asalin sa daga ubangiji ne amma kuma an rubuta shi saboda haka sai zama akwai wato canje canje a cikin sa sannan kuma wannan cewa la raiba fihi hudan lil muttaqina da Allah ta'ala ya faɗa akwai ka'ida da Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'idi ya fitar yake cewa nan kaga abinda zai sa abinda zaka fahimta shine annafiyul mahd ba maqsudi bane a Qur'ani haka duk wani abinda kaga an kore shi kawai ka kore ka ce wato shi ba kokoto a cikin sa kai shiru ba wai kana son ka tabbatar mai Qur'ani da yaqini bane to ba shine maqsudi ba wato anan yana abinda yake sai ya gaya maka kar ka ce ma ubangiji shi baya bacci baya gangadi sai ka tabbatar masa da kuma sifa na kamala da kike shaitan wannan baccin wato rayuwa kenan idan ka ce ubangiji baya zalunci zaka tabbatar masa da kamala na adalci idan ka ce wato qur'ani babu wato cin karo da juna a tare da shi to dole ka tabbatar musu cewa ayoyinsa duka su mun suke, wato ayoyinsa duka hukunce da babu cin karo da juna. To abinda shine yake yake laraiba fi hudal mutaqin da Allah ta'ala ya faɗa, yace laraiba fi, kaga wannan ya kore ne. Sai ce kuma hudal mutaqin, tabbatar masa da shari'a. Wannan yana nuna maka cewa diya yayin da ka kore wani abu saboda kana son ka yaba mutum, to ya kamata ka tabbatar masa sifa na kamala. Saboda haka yayin da ka ce ubangiji, ubangiji ba kurma bane, ba kuma bebe bane, to ka tabbatar ma ubangiji kuma da sifa na magana. Ila an fahimci abu da din, ba kawai yabo ne kawai ka ce ubangiji shi ba kaza bane, ba kaza bane, ba kaza bane ka shigo. Saboda dan kaga annabi ya ce laraiba fi, sai ce hudal mutaqina, saboda dole ka kawo, in ka kore kuma kawo yabo. Amma zaka iya kawo yabo ba kawo korewan ba, saboda wanda ba shi korewa wannan shine da ba akwai kushe zai iya shiga ciki, amma yabo kaga wannan yabo ne. Saboda haka diya inda wato aka zo da wata sifa, zaka sifata ubangiji da shi, inda sifa ce ta koyar ta korewa kamar saliba, kace ubangiji shi baya mutuwa, to ka tabbatar masa da rayuwa. Kar ka ce wai baya mutuwa ka shiru kawai, wannan ba makasudi bane a Qur'ani, ko bai daidai da abinda wato magabata suke matafiyar su ba gami da sha'anin Qur'ani, ko gami da abinda ya shafi ubangiji. Saboda haka ubangiji cewa la raiba fihi, babu kokonto a cikinsa, huda lil muttaqina, wato shiriya ne ga masu takawa. Ba lokaci da lokaci ko yayi subhanallah ya kai to an ce lokaci yayi, gashi mun koro jawabi, mun koma mu ga wannan ba. Insha Allah ta'ala wannan shi zai zama matashiyar karatun namu. Wannan duk ayoyi har zuwa ayoyi wajen al-muflihu, da duk sifofi ne na mumunai. Saboda haka duk wani mumuni ya karkata kullunsa, Allah ta'ala wato sifofin sa yake, sifofin mumunai yake faɗa, sifofin mumuni muke yake faɗa yanzu. Abinda muke da kusuri sai mai kokari mu ƙara ingiza kanmu a ciki, mun wasai musu mata da shi, daga nan kuma za a gama, sai a koma kuma ambata sifofi na kafirai, Allah ta'ala ya cire mu daga cikin su. Sannan kuma a faɗai su urun ayoyin 10 ba wanda ake faɗa su sifofin munafikai su kuma, Allah ya tsare mu. Abinda muka taji Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana, Allah ta'ala ya yafe mana, Allah ya karbi ibadan mu da muka yi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.
Ala wannan da ne ko ya mun tsaya da conversation sa jama'a da su na wata ayata fara fasara mu kan nan wannan wannan shi ka gode
da
bani na wata alislami
haka tafsir radul azhar kenan ko tafsir radul azhar kenan ko tarjuma shi wannan shi wannan tarjuma da malam Bakar Gumi yayi ai da ma tarjuma ne wannan shi abin da yayi maka kawai
na alif lam mim sai akan tarjuma da kuma bayanin da sai yanzu wannan shi ne yana da babban tarjuma da shi ke
da kan ban gane shi saboda akan zalika kitabu ne zalika galiba da su ce hada, amma shi sai fasara shi da zalikan shi
na'am shi ne cewa wancan bayanin nasa ya bamu cewa kai gwamnati tarjuma da
tafsir eto da bai da bambancin gaskiya shi tarjuma kaga wannan wani abu ne da aka yi maka literal translation kawai literal da ake cewa ya tattama ne direct translation yawa wani abu ne da what translation ko wani abu kamar wannan wannan kaga kawai wannan tarjuma ce harfiya to amma kaga shi tafsiri kaga zaka dole za a yi bayanin ma'anar sa shi da zalikan ko da ma misali akwai malamin tafsiri da suka dauka da zahirin ma'anar zalika shine ina ce amma galibin malamin tafsiri shi Ibn Jarir al-Tabari ma shi ce wai ma shi ammatu al-mufassirina su cewa kai zalika ba na shahada a wajen insa Abdullahi dan Abbas sauran malamai kaga bande ban kiyaye dan da inda dade ba duba radul azan din sa ba ban kiyaye me ya fada dan radul azan ba ta kila ya kara gyara wannan fasara a wannan littafin nasa amma dai a wannan dai wannan tarjuma da yayin Hausa ina tunawa cewa lalle shi wata naka yasa a wurin ko wata naka ko wata ma'ana mai kama da wannan to bai ce hazan ba shi amma dai wannan shine fasarar da malamai galibi suka tafiya akan sa sai zalika yana da ma'anar haza kuma dama shi kamar yadda aka sani in mutum sai ya fahimci Qur'ani sosai ai kaga dole ya dinga duban tafsirin shi yasa wato daga cikin neman da ubangiji ya mana wannan fayyataccen Qur'ani da ake da shi yanzu ya kamata a ce masallatai ana da dan shi ana dan zuwa ana dan dubawa haka wanda bai fahimci wata aya bai je ya duba tunda tafsiri gaskiya malam yayi a wannan fayyataccen Qur'ani da Dr. Muhammad Sani yayi tafsiri ne wannan an duba ba wai tarjuma ce ba wasu suna ta yanzu ba sa ganewa akan tarjuma da Malam Abubakar Gumi yayi da kuma sauran wasu malamai suka yi da kuma shi wannan tafsirin shi wannan tafsiri ne da aka ce zama sufulin sa ba ba daya ba eh sufuli ne ba daya ba biyu ba uku ba sai kaga tafsiri aka yi sosai ba sosai wannan ya kira shi Allahul Bayan ko kuma fa yataccen bayani ba littafi mai tsarki sai kaga kamata kuma a duka dubawa din wannan zai sa ka fahimci wato ma'anar Qur'ani din saboda in yazo kan wannan kan yanda muka zo nan muna cewa la raiba fihi hudal lil muttaqina shi ma yazo wajen sai ya tafsiri kula zai dinga daukar daya bayan daya ya tafsiri yana fadan meye magabata suka fada sai ga asalin ma'anar ma'abara din amma jin da aka kaga littafin a ce yana yin karanci a hannu ko tsada ne ko yane ne aka yi dai ba sani ba Allah ta'ala ya sanya zamu zo wajen tafsirin wayin marzaqnahum yafiquna wata kila zamu zo mu kara mai nan dagi a kansa masu kudi su fitar da wannan sadaka ce jariya masallatai a rika samun wannan littafi kwarai da gaske ana karantawa gaskiya littafi ne da wato malam ya yi kokari kwarai da gaske an fadi an yi ilimi an ba da ilimi kwarai da gaske a wannan littafi Allah ta'ala ya bashi lada Allah ta'ala ya taimake mu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.